Sun ibi da dada aka ajiye shi. Wannan mutum da aka ji da na'izarsa. Ana dawowa annabi ke faɗin wannan maganar. Kam min izikin mu'allakin. Yadda yawa akwai wato reshen dabino mu'allakin wanda yake a rataye aw mudallan ko wanda aka yi kasa-kasa da shi don ka ji daɗin tsinka fil janna yana nan cikin aljanna libin ad-dahda na ibn ad-dahda ne ba na kowa bane ba. To me ibn ad-dahda ya yi samu wannan a ware dabino guda a ce nashi ne me ya yi? Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim ya ce abinda ya faru anna yatiman qasama aba lubaba. Akwai wani maraya ya zo suka yi rigima shi da wani mutum da ake kira Abu Lubaba fi nakhlatin cikin lamarin wani dabino. Marayan na cewa dabinon nashi ne, wannan mai abin nan yana cewa wancan bawan Allah na cewa nashi ne. Fabakal gulamu, yaron da ya ga cewa wannan Abu Lubaba ya fi shi karfi har sai ya sa kuka. Faqala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama lahu, sai annabi cewa Abu Lubaba itahi iyaha, ka ba shi mana ka huta. Ma'ana ko da ya tabbata dabinon naka ne ba shi mana, an gane ko? Walaka biha izqun fil janna, in ka ba shi to kai kuma za a baka reshen dabino guda a cikin aljanna. Faqala la, sai ce a ya ma'aikin Allah ina son dabino da. Fatama bi zalika Abu Dahda, sai shi wancan sahabi Abu Dahda yana daga gefe ya ji abin da ya faru. Fashtaraha, sai ya rako ya zo aka yi ciniki da shi ya saye wannan dabinon gaba daya. Min Abi Lubaba, daga wajen Abu Lubaba. Wai ka san da me ya saye shi? Bi hadikatin lahu, gona guda ya bayar ya ce ga gona can ka je ka ɗauka guda, ba na wannan dabinon naka guda daya. Sun makala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya karɓi dabinon ya bayar da gonarsa, sai ya cewa annabi Ali biha izqun in a'taytu hal yatima, shin ni ma zan samu reshen nan na cikin aljanna in dai na ba wannan maraya? Yace wa annabi ka kala na'am, sai annabi ce eh. Fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan hadisin shine kam min izkin mu'allakin aw mudallam fil janna dabin ad-dahda, domin Abu Dahda sai dauki wannan dabino gaba ɗaya ba wannan maraya, sai dauki ta ce dabinan ka. Ma'ana kaga yana da gona guda fa, kuma ta iya wa akwai dabino a ciki, ya iya daukan wani dabino bayar, amma tunda annabi ya nuna wannan yace in ka bayar da wannan dabinon kana da me, sai ya hakura gaba ɗaya gare bayar da gonar a bashi wannan dabinon, shi kuma bayar da ita ga marayan dan ya dace da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi. Kun bayyana ko? Wannan bayani zaka same shi a cikin sharhin Nawawi da yawa Imam Muslim wajen da ya kawo wannan hadisin. Akhrajahu Muslimun, Imam Muslim ya rawaito wancan hadisi da yake magana da kam min izkin mu'allakin aw mudallan fil janna libin ad-dahda, wa siyaqu lahu, kuma siyaqin na Muslim ne, wa Abu Daud, haka Imam Abu Daud ya rawaito shi, wa Nasa'i da Nasa'i, wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi, wa sahahahu, ha Tirmidhi ce hadha hadithun sahihun, wal Baihaqi, haka kuma Baihaqi ya rawaito shi, wa Tayalisi, haka Tayalisi ya rawaito shi, wa Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbali, min turukin, duk sun rawaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban. An Simak ibn Harb anhu, daga mutumin da ake kira Simak ibn Harb, daga Jabir ibn Samura. An Simak ibn Harb anhu, bima'ana an Jabir ibn Samura. Wa riwayatu thaniya lin-Nasa'i, riwaya ta biyu ta Imam an-Nasa'i ce, wa ziyadatu fiha li-Tirmidhi, ziyadan da ke cikin wannan riwaya ta biyu da yake wa fi riwayatin din nan, ziyadan da ke cikin ta li-Tirmidhi, ta Tirmidhi ce fi ihda riwayatai fi a ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu da yawa hadisin. Wa ma'ana hali tsayalisi, tsayalisi ma ya rawaito ma'anarta amma ba lafazinta ba. Wa riwayatu salisa li Abi Dawud wa Tirmidhi wa li Muslim wa li Baihaqi wa Ahmad fi riwayatin lahum, wa ziyaratu al-ula lin Nasa'i wal ukhra li Abi Dawud. Wannan duk nasilar magana ce, hadisi ya inganta kuma mun fahimci me yake. An gane ko? Wa hiya nassun, ita wannan riwaya ta wannan hadisi ta zanto nassi karara, fi annahu rakiba inda sirafihi min aljanaza, cewa lalle lokacin da aka dawo daga rakiyar gawan nan annabi ya hau dabba. Wa kad khafiya hadha ala abi tayyib, wannan batu kuwa ya boyu bisa ga babban malamin nan da ake kira Abu Tayyib, shine Siddiq Hasan Khan. Fastadalla, sai ya kafa hujja fi rawda, a cikin littafin sa Rawdatun Nadiyya, sharhin Ad-Durarul Bahiyya na Shawkani. Shawkani ke da wani littafi Ad-Durarul Bahiyya na fiqhu ne dan karami, sai Siddiq Hassan Khan yayi masa sharhi Ar-Rawdatun Nabiyya bi sharhi yani Ad-Durrul Bahiyya, littafin yana da kyau a fiqhu saboda fiqhu ne na ulama'ul hadisi, duk mas'ala sai ya kawo maka hadisi, duk mas'ala fiqhun sai yana da dadi kwarai da gaske. Kun gane ko? Wannan batu na cewa annabi ya hau dabba lokacin da ya dawo, ya koyi ga babban malamin nan Siddiq Hassan Khan, gashi babban malamin hadisi, gashi babban malamin fiqhu, amma matsalan ta bayyana gare shi. Sai ya kafa hujja cikin littafin sa Ar-Rawda juz'i na 173, ya kafa hujja ala bisa ga cewa annal mushi'a ko al mushayyi'a, lalle wanda yake rakiya lil janaza ga wato gawa, lil janazati ga gawa, mukhayyarun, an bashi zabi, baina an yamshi amamaha au khalfaha, ya ga dama ya tafi a gabanta au khalfaha ko bayanta. Ya kafa hujja bi hadha al hadisi da wannan hadisi, fa qala, yace inna sahabata kanu yamshuna hawla janazati ibn al-dahda, wai sahabbai sun kasance suna yin tafiya a gefe ko daura da gawar ibn al-dahda, wato wadansu daga dama wadansu daga hagu. Wa hadha khata'un, Albani yace wannan magana da Siddiq Hassan Khan ya kuskure ne, min wajhaini, ta fuska guda biyu. Al-awwal, fuskar farko, annahu laysa fil hadisi ma zakarahu, cikin hadisin babu abin da ya nuna haka, yanda mun gane da rasa hadisin ne, an gane ku, bal huwa sarihun, bari ma hadisin fitowa yayi karara, fi annahum, cikin bayar da bayanin cewa lalle su sahabbai kanu yamshuna hawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sun kasance suna tafiya a gefen annabi, ba ta aka ya a gefen Abu da Ibn al-Dahda ba. Akwai bambanci ko tsakanin gefen annabi da kuma gefen Ibn al-Dahda, tunda annabi na bin gawar ne a baya, su kuma sahabbai suna ina, suna daula da annabi, waɗansu gabansa, waɗansu bayansa, waɗansu ko waɗansu kai damansa da hagun dinsa sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta ko? Wala talazumu bainal amrayni kama huwa zahir, dan cewa sahabbai sun yi tafiya a daula da annabi ba shi ke nuna sun yi tafiya a gefen Ibn al-Dahda ba, kama huwa zahir, kamar yadda abin yake zahiri, kowa zai iya fahimtan haka. Wannan fuska ta farko kenan. Asani, fuska ta biyu, anna zalika kafin inda al-insirafi min al-janazati, wannan abu ya faru ne lokacin dawowa daga rakiyar gawa, kama sabaka, kamar yadda bayani ya gabata. Wala alla sababal wahami, mai yuwa abin da yasa Siddiq Hassan Khan yayi waccan fahimta ta kuskure, riwayatu Umar ibn Musa al-Wajih an Simak bihi, mai yuwa riwayan Umar ibn Musa wanda ya karbo daga Simak bihi da wadda wato bilafzi, da lafazin da yake nuna cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ma'a jinazati Thabit ibn al-Dahda ala farasin aghar muhajjalin tahta laysa alaihi sirjun ma'ahu an-nasu wa hum hawlahu, qala fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi thumma jalasa hatta faragha minhu thumma qama fa qa'ada ala farasihi thumma intalaqa yasiru hawlahu ar-rijal. Wannan riwaya kila ita ta sa Siddiq Hassan Khan ya fahimci wannan abu. Me wannan riwaya take cewa? Abin da take cewa, ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace naga annabi tare da mijin sa tabbata gare shi, shi mai riwaya, kharaja ma'a janazati Thabit ibn al-Dahda, ya fita wajen rakiyar gawan Thabit ibn al-Dahda ala farasin aghar, yana kan wani doki aghar mai farin goshi, muhajjalun tahtahu, wato muhajjal wanda kuma cinyoyin sa nan ma akwai launi na fari a tare da shi. Al-agharru shine wanda yake da launi ko bakin launi ko jan launi, amma daga goshin sa akwai fari. At-tahjilu, launin da yake da farin bakin launi ko ja, amma wajen cinyoyin sa ko wajen kafafun sa kuma akwai fari. Shi yasa annabi ce za a tashi al'umma ranar tashin kiyama ghurran muhajjalina min athar al-wudu, ghurran muhajjalina, suna kyallin fuska, suna kyallin hannu da kafa, min asar wudu, saboda alwala da muke, hannun zai rinka kyalli, sannan kuma fuska za ta rinka kyalli saboda alwala da muke so biyar ayini. Kun gane ko? Al-gurratu shine bayadun fi jabinil farasi, wat-tahjilu bayadun ala saqihi ko fi saqihi ko fi fakhizihi, wannan doki laysa alaihi sirjun, babu sirdi tare da shi. Kaga dai duk dabaru ne a Hausa da muke cewa sirdi ko? Laraba suna cewa sirju bil jim, mu ko mu ce mai sirdi, wato kusa da kusa ne abin ki. Ma'ahu an-nasu, tare da annabi akwai mutane, wahum hawlahu, suna daura da shi annabi din. Kaga shi kuma sai ya dauka ma'ahu, suna daura da shi wa Ibn al-Dahda, shi yasa yayi wancan fahimtar. Albani yace bai yiwa wannan ne ci sa yi wannan fahimta. Fa nazala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi da mun ci tabbata gare shi ya sauka, fa salla alaihi, yayi salla ga wannan bawan Allah, thumma jalasa, sannan ya zauna, hatta furiga minhu, har aka kammala binne shi, thumma qama, idan an je binne gawa ana so kowa ya tsuguna ne, ba wanda yake tsawa sai sunna kenan. Masu aiki ne na komi ko mun kasa kan komi ko nan a sa nan, wannan su ne ba za ka ce su ya zauna ba, amma duk ɗan rakiya zama zai, sai dai ya lura kar ya zauna kan kabari, sai ya samu ɗan wurin da ke tsakanin kabari da kabari, ko ya zauna ko ya tsuguna, amma kar ya tsaya tsaye. Shi ne yadda sunnar Annabi ta koya. Kun gane ko? Sun makama, sannan Annabi ya tashi, fa qada ala farsihi, ya hau kan dokinsa, sun mantalaka yasiru haulahu rijal, sannan sai ya cirata ya tafi. Yasiru haulahu rijalu, mazaje ko duk suna tafiya a daura da shi, wato damansa da abundinsa. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi. Fa hadha sarihun fi rukubi asna'a tashyi'iha aidan, wannan hadisi ya fito karra ya nuna Annabi ya hau dabba lokacin da zai tafi. Haka ne ko ba haka bane ba? Sarihun karra ya fito yana bayani fi ar-rukubi, wajen bayyanar da hukuncin cewa Annabi ya hau dabba asna a tashi a lokacin rakiyar gawa, aizan kuma ba wai wajen dawowa kadai ba. Sai dai walakin nahu bi hadha siyaqi, sai dai wannan hadisi da wannan jerin da kaga yadda aka jero jumlolinsa a haka, batilun, magana ta tsari. Idan aka ce batilun, ma'ana hadisi ya kai munkarin hadisi, ya kusan ma ya zama mawdu'in hadisi. Kun gane ko? Mawdu'in hadisi shine hadisin da kirkirarsa aka yi, ba ma ya dhaifi ba, kirkirarsa aka yi aka wa Annabi ƙarya. Wadansu malaman hadisi sun ce batil suna nufin mawdu'i kawai, wadansu yanzu sun ce batil suna nufin munkar. Wal hadisul munkar duka ko lahi hutajjubi. Kun gane ku? Li'anna Umar ibn Musa, saboda me yasa ya zama hadisi batil? Li'anna Umar ibn Musa, saboda Umar dan gidan Musa din nan da aka faɗa, kana yadul hadis, mutum ne da aka san shi da kirkirar hadisai. Fala yuhtaju bihi inda almuwafaqati, koda waɗansu, koda ya ruwaito hadisi sai waɗansu suka sake ruwaito hadisi daidai da abin da ya ruwaito, to nashin ba ruwan malamai da shi na wancan ake magana, ba ka iya ɗaukan nashin kai hujja, duk da ya dace fa da masu gaskiya. Nashin sunansa ƙarya wanda ya kawo, amma a can gurin inda wanda suka kawo ya zama mai gaskiya, to ba a kafa hujja da shi inda almuwafaqa, koda ya yi tarayya da masu gaskiya. Fa kaifa inda al-mukhalafa, to yayi dan ya saba musu ya zama shi kadai kuwa? Eh, ban ji ba. Eh, wajen dawowa wannan muna da hadisi can ya inganta a baya, amma wajen tafiya fa au bayan addu'a tambaya ce kin ga kawo a addu'a, wannan ana yi addu'a, kowa zai yi shi kadai idan an binne gawa ana yin addu'a. Annabi ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, a tsayi zaka yi, a tsayi, a tsayaki, tunda Allah ce wala taqum wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ay lid-du'a'i lahu, la taqum ala qabrihi lid-du'a'i lahu, sai wadansu suka ce abbar Allah ta'ala bil qiyam, fadalla zalika dalalatan wadiha ala anna ad-du'a kana bil qiyam kana qa'ima. Kar ku ku hakuri sai an je karshen darasi. To to me shi mai wannan za mu zo gaba, akwai hadisin da suka tabbatar da zaman ba da wannan mawka ba hujja ba. Hujjar cewa idan an je makabarta zama ake yi ba da wannan hadisin mawka ba hujja ba, akwai hadisin za su zo nan gaba, za ku gansu in karatu ya je kansu. Wa amma hamlul jinazati, abu na gaba, yanzu dai ya tabbata kenan dai wajen tafiya ba hali a hau dabba, hadisin da ya nuna ma'ana hawa gashi ba su, amma wajen dawowa ya halatta a hau. Wajen tafiya ko idan aka hau to makaruhi ne, a cewa Annabi yayi a hadisi bai tabbata ba kan haka. Wa amma hamlul jinazati ala arbatin aw sayyaratin mukhassasatin lil jana'izi wa tashyi'ul mushayyi'in laha wa hum fi sayyarati fa hadhihi suratu la tushra'u albattata. Wa amma hamlul jinazati ala arbatin, amma daukar gawa ala arbatin akan amalanke, araba kenan duk wani abin da za a tura mai taya, wanda shanu za su ja, ko wanda dabba za ta, ko wanda dan adam zai tura, ko wanda doki zai ja, araba ke daukan gawa ala arabatin kan amalanki aw sayyaratin ko akan mota mukhassasatin wadda aka ware ta ce mota ce ta musamman lil janaiz dan daukar gawawwaki wata shi ilmu shi ina laha da kuma rakiyar su masu rakiyar gawa din wahum fi sayyarati su ma suna cikin motoci fa hadhihi suratu la tushra'u wannan siffa gaba ɗaya ba a shar'anta ta ba albatta kwata kwata idan kaga an ce albatta ai qasan bi wajhin min alwujuh wato albani yana da abin da malamai ke kira jara'a ilmiya jarinta ta fuskar ilimi in ya gamsu da dalili baya tsawa ya ji waye muwafaka da shi waye mukhalafa da shi ba ruwansa zai fito kan rai ce kaza ba zai yiwu ba jara'a ilmiya kenan to menene dalili wazalika hakan da muka faɗa cewa ba a daukan gawa a mota ba a rakiya a mota sai dai ku ta sa a ƙasa ko min nisa an kun gaji ku huta li umurin hakan ya tabbata ne saboda waɗansu al'amurra al'awwal abu na farko annaha min adatil kuffari yace wai wannan al'ada ce ta kafirai su suke haka a garin rukansu wa qad taqarrara fi shari'ati abu ne ko da ya tabbata cikin shari'ar musulunci annahu la yajuzu taqliduhum ba shi halatta a ce za a yi koyi da su kafirai fiha cikin wannan al'ada ta su wa fi zalika a cikin wannan lamari na rashin halaccin koyi da su ahadithu akwai hadisai kasiratun masu tarin yawa jiddan kwarai da gaske kuntu tastawabtuha na kasance na tattara waɗannan hadisai istawab istiab shine bin diddigin kowane hadisi a wannan babi sai da ya dauko shi a ko ina ki ya hada su wuri guda istawabtuha na tattara waɗannan hadisai wa kharrajtuha na yi bayanin dawa dawa suka ruwaito su ko meye ingancin kowane hadisi a kai fi kitabi din na tattara su a cikin littafi na mai suna hijabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna a hakika ya tara hadisi masu tarin yawa a wannan matsala ta rashin halaccin yin koyi da kafirai a kowane irin bangare daga cikin bangarorin rayuwa an gane ku to wannan littafi na shi mai suna hijabul mar'atil muslima ya yadu an buga shi a Saudiya an buga shi a Kuwait an buga shi a shari'ance an buga shi ta hanyar sata an yi photostat ba adadi dan haka yanzu sai ya sake kame shi ya sake tsayawa ya yi bincike sabo a kansa ya yi waɗansu gyare-gyare shine a kasa yace wa yutubul ana wannan littafi yanzu haka ana yin tsaba'in sa tsaba'atan jadidatan sabon bugu ake masa bi ziyadatan adida tare da dadin waɗansu sababbin bayanai wanda bincike ilimi ya durkusa ya haife su wa muqaddama hafila da ko muqaddima hafila cikakkiya wato sabuwar muqaddima wa qaribun suduruhu saura kiris littafin zai fito min al-maktabatul islamiyya daga madaba nan da ake kira al-maktabatul islamiyya a Amman a garin Amman insha Allah yanzu tun littafin ya fito mu ne nan bai zo ba tini ya riga ya fito nan ne bai zo ba kenan bai karso ba ko ya dan fara karsowa kaga wato tunikayar littafai abu ne da mutum zai samu kudi waɗanda suke da jari ya kamata su bude wannan su taimaka wa musulunci kuma su samu kudi saboda akwai da dama masu kantunan sayar da littattafai ba su san muhimmancin irin wannan littattafan ba sai su rinka sau littattafan da ba za su amfani mutane ba alfu laila wa laila kalila wa dimna ibn al muqaffa wani shirme duk su ta tsinoyi su zo su cika kuma a kisiya littafin da ba zai taimaka ba wajen gyaran aqidar mutane wajen gyaran rayuwarsu ibadarsu mu'amalarsu hada alaka ta kai tsaye tsakanin su da hadisan annabi akwai hadisai masu kima da mutum zai je ya so zai gyara al'umma ta hanyar su kuma zai samu riba ɗaya idan ya so amma abin da yake faruwa shine yawanci masu kasuwanci suna yin kasuwanci don su samu kuɗi ba su san ba cewa kuma ta hanyar kasuwanci ka iya yi kuma don ka samu lada ma tunda har aka ya sai ma sallan dare saboda kasuwanci sai ka san cewa lalle kasuwanci abu ne mai muhimmanci da sallan da farkon al'amari wajibi ce sai aka dawo da ita zama mustahabi saboda me sai daga cikin dalilan kasuwanci alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah saboda waɗannan dalilan za a samu marasa lafiya za a samu masu hada hadar kasuwanci fadauci da kasa zuwa kasa saboda haka sai Ubangiji ya sassauta muku wajibcin sallar dare ta koma mustahabi. Dan gobe in kana da tafiya shikenan ka iya yin irin gajeruwar sallar kan kwanta kai barci dan gobe ka tafi kasuwanci. In ko ba ka da tafiya kai sallar ka. To kun ga shi kasuwanci wani abu ne mai muhimmanci. To dan haka koda ka ma kama ne koda wani mutum ɗaya mai karfi ya bude wani mashahurin kantin sai da littafi ko ba dan ya samu riba ba dan ya samu aljanna ba. Ya je yawan odar littattafan aƙida, yawan odar littattafan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawan odar littattafan sunna, littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Ibn Abdul Hadi, Imam al-Zahabi, Imam al-Muzi, wanda aka ce Turawa suke ba da shaida suka ce ya aikin da kwamfuta ba za su taɓa yin sa ba. Imam al-Muzi a duniyar ilimin hadisi kenan da ilimin rijal da ilimin zahiri wa ta'dib. A tsawon irin wannan littafin a ajiye samari suna tashi suna ilimi mutum yanzu kana da kuɗin kana so ka saya ba za ka iya saya ba ko da kuɗin a hannunka kana so ka saya ba za ka iya saya ba. Wannan dai fa'ida ce Allah har samu da waɗanda za su sanya wannan a cikin zuciyarsu. Amma sai da lissafi an fito har an gama yayinsa mu nan bai iso ba an gama yayinsa tuni an wuce. Shi yasa muke musu wa'azi ku shiga cikin malam Alhaji Mustafa. Dukku shiga ciki a bude kan talata ta fai a sani abu na biyu ko a yake cewa yawancin hadisai ya tara su cikin littafin hijabul maratul muslima ba'dhu hafil amri wadansu sashin na hadisan suna umarni kan cewa lalle ku sabawa kafirai wal hadd ala mukhalafatihim suna zaburarwa kan lalle a saba musu fi ibadatihim a cikin ibadojinsu wa aziyaihim da shiga irin tasu ba shine aziy dukkan wata hai'a wata kama da za a gani a ce wani yayi kama da kamar kafirai bai halatta musulmi yayi ba wa adatihim da al'adunsu wa ba'dha wani sashi na hadisan kuwa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam a aikata suka nuna aikin annabi fi mukhalafatihim wajen sabawa yahudu wajen sabawa kafirai fi zalika cikin wancan faman sha'a al-ittila'a duk wanda yake son ya leko alaiha kan wadannan hadisai falyarji ilayhi ya koma wancan littafin ya karanta shi hijabul mar'atul muslima bil kitabi was sunna. To wannan dalili na farko kenan da ya kafa hujjar shi cewa al'adan kafirin shi kuma a shari'a musulunci an ce a saba musu. Asani al'amari na biyu annaha bid'atun fi ibada tafiyan nan da ake yi wajen raka gawa wato ibada ce. To ita kanta tafiyar taku daya daya biyu uku har zuwa can ibada ce mai zaman kanta. To sai kasance annabi takawa ya dab dab har ya je can gurin. To da haka kai yanzu ba za ka zo kai tafi akan abin hawa ba abin da yake so ya nuna kenan. Idan ko ka tafi akan abin hawa ya zama bid'atun fi ibada kai bid'a kenan cikin wani abu na ibada ma mu'aradatiha li sunnati al-amaliyya kuma bid'a da ka kawo gashi ta yi fito na fito da sunna ta aikata cikin sunnonin annabi shine annabi ya tafi a kasa fi hamlil janaza wajen lamarin daukan gawa wa kullu ma kana kadhalika duk abin da ya zanto yana da irin wannan sifa min al-muhdathati daga cikin fararin abubuwa fa huwa dalalatun ittifaqan ya zama bata ne ittifaqan ko tafani ba ba kai asalatu abu na uku annaha tufawwitu al-ghayata min hamliha wa tashyi'iha tafiya a cikin motoci tufawwitu al-ghayata wannan tafiyar za ta face maka za ta tafiyar maka da al-ghaya manufa min hamliha wajen daukan gawa din wa tashyi'iha da kuma wato rakiyarta tunda kaga daukan gawan ku dauka dauke da ita haka shine wannan ladan ke tabbata in kun dauka akan kafadun ku da kuma rakiyar da zaku yi a kasa kuna tabin abun saboda in wannan sun gaji da dauka ku dauka ita ma wata manufa ce daga cikin manufofin shari'a da fitra'an ta yin haka wanda in kun dauka a mota wannan manufar ba za ta tabbata ba an tafiyar da wannan manufar babu wani ladan da aka samu na tallafa kenan babu wa'azi da aka samu na ganin wannan gawar da ido haka ana daukan wa'azi na cewa ni ma tana haka za ta dauke ni saboda kana cikin mota kila maka bude yi kila kana dudduba agogo kana ganin yaya yi za a gama in yi maza in tafi wuri kaza an gane ko wahiya wannan manufa shine mai tazakkurul akhira tunanin lahira kama nassa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya nassanta aka cikin hadisi filin hadisi al-mutaqaddim cikin hadisin da ya gabata fi awwali hadha al-fasl a farkon wannan fasali bi lafzi da lafazin da ke cewa wattabi'ul janaiza tuzakkirkum al-akhirata ku bi gawa a baya in kuka bita ta zikirku mal akhirah za ta ranka tunatar da ku lahira. Aqulu Imam Al-Sayyid Al-Albani ke cewa nika ina saki jaddada cewa inna tashi'a ala tilka surati lalle zaka gawa a bisa ga waccan sura da haka da muka ambata a baya wajen shiga motoci mimma yufayutu ala an-nasi hadhihi al-ghaya wannan zai tafiyarwa da mutane wannan manufa ash-sharifa wannan manufa mai girma tafawitan kamilan tafiyarwa ta gaba daya aw duna zalika ko kuma saboda kirzi ya tafiyar da ita gaba daya fa innahu saboda cewa mimma la yakhfa ala al-basiri abinda da baya boyewa akan dukkan wani mai basira anna hamlal mayyit ala al-anaki cewa daukan gawa a bisa ga kafadu wa ru'yatul mushayyin laha da kuma yadda masu rikiyar gawan za su iya ganin ta wa hiya ala ru'usihim tana suna dauke da ita akan gawunan su abu lagu shine yafi isarwa fi tahqiqi tazakkuri wajen tabbatar da tunanin lahira din wal itti'azi da daukan wa'azi min tashi'iha fi yadda ce a raka gawa ala suratul mazkura a bisa ga cikin motoci kamar yadda muka ambata baya wala akunu mubaligan malam yace kar ku dauke ni a matsayin mai zurfafawa idza qultu idan nace da ku inna allazi hamala al-urubiyina alaiha abinda yasa turawa mazauna turai suke daukan gawa a cikin motoci inna ma huwa khawfuhum min al-mauti saboda jin tsoron mutuwa ne wa kullu ma yuzakkiru bihi ko kuma duk abinda ma zai tunatar da cewa akwai mutuwa shi yasa gara a tsaya ta koye ta shi yasa kuma suka kikiro idan za a tafi raka ta a tafi da kida da waka dan a dan manta saboda duk ba sa son ta ba sa son mutuwa ba wanda ya ji tsoron mutuwa irin yahudu ko dan Allah ya kalubalance sai ce fata manna wal mota yan kunnun sarkin dai karshe sai ce bi walan ya tamanda wa abadan wa qaddama tadim ba ta ko gure ta saba bi sababi tagallubil maddati alaihim wai me yasa turai ba sa son mutuwa ba sa son bayanin ta bi sababi tagallubil maddati alaihim saboda material sun riga sun ranjaye akan su al-madda shine abinda rayuwa take ginuwa ne bazan yi da zan fassara shi da Hausa ba al-madda shine dukkan wani abu sinadarin rayuwa wanda rayuwa take bukatar sa abinci ne magani ne wanda abin da zai taimaka dukkan abin da sinadarin rayuwa me zan fassara cikin shine madda dukkan wani sinadarin rayuwa dauke shi a sinadarin rayuwa kila wannan fassara za ta fi kusa ku bi sababi tagallubil maddati alaihim saboda sinadarin rayuwa ne kawai ya sha kansu wa kufrihim bil akhira saboda sun kafirce wa lahira dan haka ba sa son wani abin da zai zanto su nabi sallallahu alaihi wasallam wai muna so mu je karshen magana sa sannan mu ji za mu yi mawafaka da shi ko ba za mu yi ba arrabi'u dalili na hudu annaha sababun qawiyyun li talqin al mushayyi'ina laha war radibina fil husuli ala al ajri raka gawa a kasa da daukan ta a kasa akan kafadin mutane sababun qawiyyun a wato raka gawa kai a cikin mota da shiga cikin mota wani sababi ne mai karfi li taqallilil mushayyi'ina wanda zai sa masu rikiya za su zama yan kadan amma yana kasa ne kowa sai amma yana mota ne ko sai masu rikiya su zanto yan kadan wannan ma kaga ita kanta gawar bata samu gata da yawa ba kenan li taqallilil mushayyi'ina laha dan masu rikiya za su zanto yan kadan war ragibina fil husuli ala al-ajri alladhi sabaqa dhikruhu wanda suke kudin samun ladan da aka ambata na cewa duk wanda ya raka gawa yana da kiradi ko bayan ko in yayi mata sallah yana da kiradi rakiya da sallah ya zama kirada ne yanzu yayi sallah yazo za ta fi mota bai samu abun hawa ba an haramta masa me kiradi guda kun ko san da yadda Abdullahi dan Umar ke yi a baya in yaji akai sallah sai ya tafi sa ba a rikin gawa da shi har sai da Abu Hurairah ya kawo masa wannan hadisi yace laqad tafarratu fi qararita kathirati kamar yadda muka karanta baya to yanzu tafiya a mota zai sa waɗansu an yi musu hasara ba a samu kira su ba tunda an tafi a mota bai samu mota ba dole sai ya zauna gida eh kamar yaya bilautu da al'adar lalin sa baka zikir ho bil mas'alati al-khamisati wal 40 min hadha al-fasl dalika li annahu la yastati'u kullu ahadin ma la yati duhum ba ko wani mutum bane zai iya samun iko an ya sajir sayaratan ya je ya biya kudin hayar mota li ta yi a kawai dan ya raka gawa ba kowa ne zai samu haka ba ko ba kowa ne zai samu lift ba al-khamisu abu na biyar anna hadhihi surata wannan sura shine daukan gawa a cikin mota da rikinta a cikin mota la tattafiku min qaribin wala min ba'idin ma urifa ani shari'atul mutahharati samhati. Wannan sura, wannan sifa ta daukan gawa da rikiyar ta a mota ba ta dacewa a kusa ko a nesa, ba ta dacewa ma ba urifa tare da abin da aka sani ani shari'al ani shari'a dangane da shari'ar musulunci al-mutahhara, tsarkakakkiyar shari'a as-samha, shari'an da ta ginu kan tausayi da kuma wato ainihin komai dalla dalla a wato komai ba zafafawa cikin sa. Min al-bu'di ani shakliyati, wannan shari'a ta kunshi ne santa ani shakliyati war rasmiyat, dukkan wani abu wanda zai zanto wata sifa da mutane za su yi amfani da ita don nuni, war rasmiyat ko a mayar da wani abun kamar wani abu wanda yake wato na musamman, shi ne ar-rasmi, kamar wani abu wanda yake officially haka. Lafiya ma fi misali hadha al-amr al-khatir, musamman a cikin irin wannan al'amari wanda yake mai girma, shi ne lamarin mutuwa. Wal haqqa aqulu, gaskiya nake so in shaida muku cewa law lam yakun fi hadhihi al-bid'ati, wannan bid'a da a ce babu abin da ke cikinta na illa illa hadhihi al-mukhalafa, sai wannan sabawa lakafa zalika fi raddi hada, wannan kawai ya isa ku yi wata kalli da ita. Fa kafa idan damma idan damma ilaiha ma tabaka, to ta yaya kuma idan muka tattaro ababen da ya gabata muka kara da wannan na karshe, min al-mukhalafati, cikin ababe na sabawa, wal mufasidi, da ababe na barna, wa ghairi zalika, da wannan haka da yawa min ma la azkuruhu, cikin al'amuran da ban ambata muku su ba yanzu. Ya riga ya gama maganarsa, nan shine karshen maganarsa, saboda haka yana ganin cewa ba za a dauki gawa ba a mota kuma ba za a raka ta ba a mota, saboda hadisan da suka gabata. Mun yi muwafaka da shi ko mun saba masa? Abu ne wanda yake bukatar a kalli abin da na farko shi wato makasidin manufan shari'a wajen shar'anta al'amura. A gaskiya tunda na karanta wannan abu tun kaman shekara biyu ko uku da suka gabata, amma na taɓa jin sa a kafet naci na fatawa lokacin yana karantar da littafin At-Targhib wa Tarhib na Imam al-Munziri, akwai wani kafet din sa da yayi guda na karantar da littafin At-Targhib wa Tarhib, na ji shi tun shekara biyar da wannan fatawar ta ci cewa ba za a raka wato abin nan cikin wata sauran su. Na yi bincike iyakacin wanda zan yi, na kuma yi tambaya ga waɗansu malamai da suka tsara na fahimta iyakacin yadda zan yi, sakamakon da na je da kanshi na saba masa sauran bangare na wani bangare kuma na yi daidai ne, sakamakon da na je da kanshi karan kaina wanda ni nake daukan zan bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala da shi, ba zan lizantar wa kowa ba shi. In mutum ya jira ya nasar jin albani ya masa alar aibar ra sai na ɗaga mu ya ɗauka, amma sakamakon da na je ga kai idan makabarta ta zanto kusa ba nesa ba, kilomita ɗaya kilomita biyu, to lalle ne a tafi a ƙasa, shine zai fi dacewa da wannan shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan makabarta ta yi nisa, kamar yanzu misali daga nan unguwar, idan za a je wannan makabarta ta nan gurin wajen Sani mai nan gida, akwai Sani a nan sarai, a nan Sani mai nan gida kusa ta Gwale ko ba ji sa daga nan gurin da ya kasa mutum zai iya zuwa. Idan za a je ta nan gurin ta Ado dan Dolo, daga nan unguwar za a iya tafiya a ƙasa, kuma babu wani cutuwa da za a yi an tafi daga nan zuwa tana ƙasa. Din yanzu haka akwai garuruka ko akwai waɗansu ƙauyuka ko akwai waɗansu sassanni za a yi tafiya da tafi wannan a ƙasa, saboda haka daga nan zuwa can lalle a tafi a ƙasa, shine zai fi dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine zai fitar da mu daga kokonto. Amma idan wuri yayi nisa kwarai da gaske, da a ce a nan kurkusa babu makabarta, sai an je waliye, sai an je can abin nan abbatuwa daga nan gurin, to gaskiya zai zanto za a sami matsaloli da dama wajen tafiya a ƙasa. Sannan wajen tafiyar kila dole a tare hanyoyin motoci, musamman in mutane sun zanto suna da yawa, wannan kuma zai bayi zuwa ga samu tangarɗa da dama. To wannan fahimta ta da kuma malaman da na tambaya shine zai fi dacewa da waɗansu dalilan da zamu kalla na shari'a, kamar faɗin Allah ta'ala ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim, an gane ku, da kuma yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, da kuma hadisin yassiru wala tu'assiru, da kuma hadisin bi'istu bil hanifiyyati sam'a, da hadisai masu tarin yawa da ayoyi masu tarin yawa a wannan babi wanda suke nuna yusrul islami wa suhulati, cewa addinin musulunci yana da sauki, babu tsaurarawa babu tsaurarewa a cikin sa. to wannan shine zai fada kan dalilan ay aiki da su gaba daya. Idan wuri kusa ne kilomita 1 kilomita 2 har 3 za iya tafiya a kasa, daga nan a ce zuwa Bayero University, daga nan gurin zuwa can makabartar Zoron Dutse, daga nan gurin a wato gadan kai kenan nake magana, saboda mun tsoron abin a kan wanda bi kilomita 1 ba ko 2 ko 1 da rabi. To wannan lalle a tafi a kasa dan adaci da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma dan adaci da manufar da shari'a ta shar'anta rike rigawa saboda ita. Amma idan wuri ya zanto nesa, to wannan babu laifi dan an hawo mota, saboda waɗancan dalilai da muka gabatar na waɗancan. Ina fata an fahimta. To ina ganin saboda a yanayin lokaci ya riga ya ja nan wurin, dama shine gafar da ya kamata mu tsaya, sai kuma a darasi na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka fada ya zama daidai, Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Allah shi ya kai mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya ba ce ra'ayinsa ne yake bayar wai ya kiwa mutum magana, wannan wace irin tambaya ce haka? Ai bai kamata ma ka tambaya ba, wai ka kiwa wani magana kuma ka ce ya halatta? O mutum mai annabi manci ya ki masa magana? A ba za a ce ya ki masa magana ba, sai dai a ce ya yi masa wazi. Ba za a goyi bayansa ba, lokacin da duk aka san mutum magulmaci ne ya kawo gulma, annabi mancin sai ka dakatar da shi. Bayanin nan da ka ɗauko shi ba ni da bukatar sadakata shi ga wani zancen daban. Wannan shine abin da zaka yi. In baka da ikon hana shi sai ka tashi ka bar wajen. Wa idza ra'aytal ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri. Na'am. Sai saka daina ba. Ko da mutum ko mun rashin jin wazin sa baya saka daina. Sai dai kai tunanin me yasa yake ji? Ko dan saboda ninne rena, to bari in sa wani ya masa. Akwai lokacin da za ka ga wani dan uwanka musulmi na wata barna, sai ka auna ka gani shin in ni na ce ya daina zai daina, ko kuma sai in na hada da su wani. In ka tabbatar fadin ka ba za ta sa ya daina ba, to gara ka je ka nemi agajin waɗansu da kake ganin in sun fada masa ya ji, saboda abokanansa ne na kusa, ko saboda yayinsa ne, ko kannansa ne, ko danginsa ne, ko waɗansu ne da yake ganin suna da wani matsayi kwatankwacin irin nashi a duniyance, ya iya sauraron su fiye da kai. To sai ka bata kansu, ala hakika ina ganin wane yana kaza, sai dai ina ganin kila ni in na faɗa masa, kila bani da fasahan harshen da zan faɗa masa ya gamsu, kila zai rena ni, kila ba zai karɓa da gujina ba, sannan ke ganin ko kun fi kusa da shi in kun faɗa masa zai ji. To mutum ya halatta ya wannan, ba a kirga wannan a matsayin giba idan mutum ya yi. Kuma wannan shine ya fi dacewa fiye da kai ka je ka faɗa masa wanda kila ya kiyarda, kuma gaskiya ce ka faɗa masa. Sai ya zanto yanzu laifi biyu yake da shi, laifin saban da yake da laifin kuma an faɗa masa gaskiya yake karɓa. To maimakon ka sa ya faɗa cikin laifi biyu, ka haƙura da wannan ɗayan da yake, ka je ka samu wanda in ya faɗa masa zai ji. Ina fata an fahimta. Har kullum idan mutum ya ga ɓarna tana faruwa, babban manufar ka ya zanto cewa ɓarna ɗin nan ta kauta dina faruwa. Amma ta wata hanya, ba lallai ne sai ta hanyar ta ba, ba lallai ne sai ta hanyar wani ba, duk hanyar da ake ganin in an bi ta ita ce za ta fi sa ɓarnan nan ta kauto, ita ta fi kamata a bi. Amma ba jarumta ba ne ba in ce ni a ni dai ni zan faɗa, in dai na faɗa ko an daina ko ba a daina ba, shi kenan na riga na yana wa man sha fa liyumin wa man sha fa liyakfur inna atna lizalimin nara. Sai ce da'awar ka ba ta da manufa. Ai abinda Allah ya ce la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humur an-nam. Ai kai so kake a shiru, ba wai ta kake wai wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya kafirce ba. Da dama daga cikin yan uwa suka dauki wannan a matsayin jarumta, in ka gana ɓarna kila yanke ka faɗa ba za a yadda ba, sai ka ce kai dole kai za ka faɗa din. Ina fata mun fahimta. Sai mutum ya tashi a masallaci bayan gama sallah yayi innal hamdulillah, ya gaggaya wa mutane magana yadda yake so, kuma in sha'a fal yumiru man sha'a fal yakfur. Idan ya so su dauke shi a matsayin mahaukaci, shikenan a tashi ba tare da wata natija ba. Wannan ba shine manufa ba. In ka san ka faɗa ba za a yadda ba saboda wani dalili, ko ba ka da matsayin da za a yadda din, saboda mutane kala kala ne, akwai wanda faɗa masa gaskiya ma ya sani. Suna ganin in ba wanda ya kai matsayin ya faɗa musu ba, kowa ya faɗa musu ba za su yadda ba. To sai ka wata hanyar wanda za su faɗa musu. Kuma akwai wanda shi so yake wai in zai faɗa wani gaskiya sai an ji don a gane kai wani baya da tsoro, kaga ya cewa wani ya yi kaza. Wannan ya zama shirme manufar ka kenan, kuma a nan ta faru a nan ta ƙare, baka da lada wajen Allah kenan. To don haka dai duk lokacin da muka ga ɗan uwanmu na cikin wata ɓarna, sai mu bi hanyar da idan mun bi zai iya gyaruwa. Sawa'un mu ne za mu yi masa magana kai tsaye, ko za mu sa waɗansu da muke ganin in sun faɗa masa zai fujin akalar su to su wannan shine matakin da ya kamata a wai hadisin da yake cewa tufafin mummuni zai tsaya ne a rabin tufafi babu laifi ga abinda bai je idan sawu ba shin wannan ya shafi kamar izar ne kadai kamar kwarjalle ko kuma ya shafi atar riga duk tufafi ba wai sai izar ba wando ne a kwarjalle ne ko kuma abinda ya shafi riga ce babban riga ce dogon riga zulumbu ce duk kowane irin tufafi mummuni namiji zai sa to tufafin mummuni daidai wa daida iyakacin rabin kori amma babu laifi ga abin da ya wuce rabin kori matukar bai sauka kasa da idan sawu ba duk tufafin da ya sauka kasa da idan sawu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa finnari wannan yana cikin wuta hadisi ne karara a cikin bukhari bukhari yayi babi har guda biyu ko uku akan wannan hadisi idan ya da kasa ya zanto dan girman kai hukuncin wannan la yanzurullahu ilayhi ubangiji ba zai kalli wannan balaran tashin kiyama in ya zanto ya sauka kasa da idan sawu bai da kasa ba fa finnari to yana cikin wuta hukunci ne daban-daban wannan hukuncin saka za wannan hukuncin saka za dan wadansu suna dauka wai a'a babu laifi tufafin ka dai ya sauka kasa da idan sawu tunda dai ba dan girman kai kai ba sai mu ce hadisin da yake magana akan girman kai ya kawo hukunci abinda annabi ce man jarra sawba huku ya la ala yanzurullahu ilayhi wanda dai da tufafin sa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba amma wanda ko tufafin sa ya sauka kasa da idan sawu bai ja shi kasa ba me hukuncin sa fa finnari ma asbala min al-izari tahta al-ka'bayn fa finnari haka hadisin annabi nuna duk tufafin da ya sauka kasa da idan sawu to yana cikin wuta jani mutar da mutum fita gare shi ba bambanci tsakanin wando da babban riga da dogon riga zulumbo da kwarjalle wato dan tufafin da mutum zai tsaura wanda waɗansu kasashen za ga maza suna ta zani ko izar da zaka sa lokacin ihrami duk ba a yadda ya sauka kasa da idan sawu ba in ya sauka ba da niyya ba sai ka jawo shi ka sake mayar da shi haka Abubakar ya faɗa yace ya ma'aikin Allah inna ahada shiqqi izari yastarqi illa ana ta'ahada wani lokacin wani bangare na tufafi na yana safulewa ya kasa har sai na sake jawo shi da kaina na mayar da shi sai annabi ce ai kai baka cikin wanda suke jin shi saboda girman kai to dai wannan suke gaba waje da hadisin Abubakar cewa ai in ba dan girman kai ga ba komai sun kasa fahimtar larabcin hadisin ba inna ada shiqqi izari yastarqi illa an ata'ahadahu ko illa an ata'ahada zalika tufafi na yana safulewa ya kasa in yayi kasan kyale shi yake yi yace sai illa an ata'ahadahu sai na bi shi na sake bayar da shi ina cikin wani aiki ko ina tafiya sai sake safulewa ya kasa to Abubakar na tambaya wannan safulewar da tufafin ke ba da niyya ba Allah zai kama shi kuma zai kama shi ba kai ko naka haka aka dinka ma haka aka auna ka da tape har sai da ya sauka kasa kuma ka ce daidai ki da Abubakar hukuncin guda in ba san zuciyar da Adam ba in ma san zuciya in ma rashin fahimta karancin fahimta ya sa mutum ya yi wa wannan hadisin wannan fahimta hadisin nan cikin Bukhari to da haka wannan shi ne tufafi wanda yake na namiji lalle karye kasa da idan sawu kowa ya kokarin gyara in ka je tilli zai auna kai gyara in an gyara ya wuce sai ka tashi da kanka ka gyara shi dan a fita lafiya shi ne zama lafiya ai yafi zama dan sarki amma mata ku su gashi kasa ka'idan nasu ta aka yi masu gashi a kasa akwai hadisai guda biyu da suka nuna haka karara akwai hadisin da ke cikin Musa akwai hadisin da ke cikin Abu Dawud da Musnad wanda wata mace ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi ya ma'aikin Allah mukan sanya tufafi har yana jan kasa to za a yi ruwan sama hanyar mu ta zuwa masallacinka akwai wuri mai datti mai wari saboda haka zai zanto dole idan mun shigo sai tufafin mu ya tafi kan wannan dattin me hukuncin mu mai sallah da wannan tufafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa ba'da zalika ardun hiya atyibu minha yace idan kin wuce wurin wannan da kwatami yake ba kono ri ba ga babu kwatami kasa ce mai tsarki zaki ja tufafin ki kuma akan ta bayan kin ja ta da akan wurin datti sai ce akwai sai Annabi ya ce hazihi bi hazi yace to wannan tabiyan ta goge da jisar da kika dauko a watan ta farko sallallahu alaihi wasallam ga hadisin cikin muwatta na wato wata baiwa ta Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf da tazo wajen Ummu Salma tana tambayar ta cewa mukan yi sanya tufafi ya ringa jan kasa wani lokacin mu bi ta kan najasa dashi me hukuncin mu sai ta ce naji annabi na cewa lalle tufafin ku ya ja kasa koda kun bi ta kan datti in kun je gaba kun samu wani wurin da ba datti wannan wurin da ba dattin ya kankare wancan dattin hadisin nan cikin muwatta to shine wani malami da ya rubutu akan tufafin da ya kamata musulmi ya sa yace to kaga wannan shine sunnar annabi a lokacin sunna da sahabbai da musulmi suke kai kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mata nasu ya ja kasa maza nasu na dage yace a yau sai aka yi alam naqid min zalika mata suka dage nasu maza kuma suka fice nasu aidul mukhalafa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta marka gona kusa kenan da sodan da an ce zara su kasa sai suka tsage ita kuma ke dan kullun sai an fito musu da sabon yayi na tufafi wanda zai kara dagewa da kullun kara tufafi wannan shekara a rage inci daya wannan shekara a rage rabin inci haka ana tsaye sama da su kuma da kullun ana da kara zai kasa kullun sai zuba riga ake ana jin ta kasa ana ganin kai haka ne zaka yi kafa ko kuma ka zama wato kai take ne wanda zaka kalle to wannan mukhalafa ce ya kamata ko in ce ya wajaba ga dukkan maza ko mata a kiyaye waɗannan matsaloli wannan ne hukuncin wannan rubutun ka bai fito sosai ba bana wannan lalazar kamar shahidin wannan ai mun gama da bayani akan cewa hadisin da yake nuna ka da'ifi ne wajen karshen surar shi ne idan zo a alaihi sallahu bi akmal hakimin bana wannan lalazar kamar shahidin ba a fada saboda hadisin da nuna ka da'ifin hadisi ne ba a aiki da wannan ya zo na hadisi da yake nuna wai dan mutun ya zo